بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 29 ga watan Juma'a al-Akhira. Hijira na da shekara 1433. Daidai da 19 ga watan Mai shekara ta 2012. Wannan shine kasan nasaba 67 daga cikin jerin karatutukan littafin Sahih Muslim, wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim dan Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, muna cikin babul hasi ala ikramil jari wa dhaifi wa luzumil samti illa an khair wa kauni dhalika kullihi min al-iman. Ma'ana wannan babi yana kwadaitarwa game da girmama makwabci da bako da kuma lazimta yin shiru, ma'ana ka rinka yin shiru ma damar ba alheri zaka fadi ba, da kuma kasantuwar girmama makwabci da girmama bako da lazimta yin shiru suna daga cikin imani. Mun karanta hadisin da Imam Muslim ya kawo wanda shine muke ta sharhi. Zan sake karanto mana hadisin sannan mu dawo mu karasa sharhin a yau insha Allah. A inda al-Imam Muslim yace haddathani Harmalat ibn Yahya anba'ana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abd al-Rahman عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي أبو هريرة الله يقارى مشير دايتي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وان دي يدد الله دران الله را يفدأ الهيري كو ينشرو. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Wanda ya yadda da Allah da ranar lahira ya girmama makwabcin shi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Wanda ya yadda da Allah da ranar lahira to ya girmama bakon shi. Wannan hadisi kamar yadda na faɗi mun karanta shi, mun dan sake maimaita shi ne dan ya zama matashi ya dangane da inda zamu tashi. Malam Muhammad ibn Ali Adam a cikin wannan sharhi nashi mai suna Al-Bahr al-Muhit as-Sajjaj yace wa kharraja al-Hakim min hadith Abi Juhayfa radiyallahu anhu wa sahahu. Al-Imam al-Hakim ya fitar da wani hadisi daga sahabi Abu Juhayfa, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, kuma ya inganta hadisin shi Hakim din. قال أبو جهيفة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جاره. ونمتن يزور من زم الله إنه كوكا غمد مقب تنشي تيوى مقب تنشي ياب أنت تامشي. فقال له سيمن زم الله يتدشي اطرح متاعك في الطريق. كما يدنا جاء من ماكوان دي قباتا تككير رواية ونن حديثي سي النبي يتمشي كجيك يحقلي. Ya sake dawowa ya ce wa annabi makwabcin nashi ya gallabe shi, sai manzo Allah ya ce je ka kai hakuri. To da ya dawo karo na uku shine sai annabi ya ce to tattaro kayan gidanka gaba daya ka fito da su kan hanya. Qala faj'ala an-nasu yamurruna bihi, mutane sai suka rinka zuwa suna wucewa ta kofar gidan wannan mutum. Wayal'anunahu, suna tsine wa makwabcin akan ya kuntata wa makwabcin shi gashi har zai bar ainihin garin. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله سيشي وانت مقبتي دي كنت وانت مقبتي ناشي يتفير من ذا الله يتيا من ذا الله ما لقيت من الناس. قال وما لقيت يتي ناهد دا أبو بواد قور متاني واتو متاني سنداميني. قال يلعنونني يتي سنة تثيني من البركة. قال سيتي فقد لعنك الله قبل الناس. كي اي كي تاكا مي سوكي تي ما كان مغانا متاني سنة تتيني مكا كي دا الله يتيني مكا قابو متاني ستيني مكا. قال يا رسول الله سيشي وانا مقب تيتي يا من ذن الله فإني لا أعود تو بذن كما با. وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه فقل لك الله قبل الناس. Ita ce riwayar da ne ishara, riwayar Abu Dauda ita ce ta zo da wancan bayani na cewa da farko annabi ya ce ka yi hakuri, nabi ya sake cewa ya hakuri, na uku sai ya ce to fito da kayanka. A cikin wannan riwaya ta Hakim ita ce annabi ke bayyana cewa ai tun kafin mutane su tsine maka albarka, Allah ne ya tsine maka albarka. Wa kharraja al-kharaiti, al-imam al-kharaiti ya fitar da ainihin hadisi min hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat, ummu salama tace dakhalat shatun li jaratin lana, akuyar wasu makwabtan mu ta shigo gidanmu, fa akhadtu qursatan lana, sai na dauki wani ainihin wato kama abin duka haka, kama wata bulala ko wata tsumangiya, fa qumtu ilaiha, sai na kama ainihin wato wannan akuya, fa akhadtuha, na bi wannan akuya na kama ta, min baini lahyaiha, na rinka ainihin wato buga mata a tsakanin fuskata ko kuma a tsakanin kafadunta, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai manzo Allah ya ce innahu la qalila min adhal jar, cutar da makwabci ba shi da kankanta, wato cutar da makwabci ko baka cutar da shi da kanshi ba, in ka cutar da dabbar shi ma to wannan ba shi da kankanta, ba karaman abu ne, babban abu ne shi. Abinda wannan hadisin ke bayyanawa, wannan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, akuya ta shigo ciki, gashi mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta bi akuyar ta je ta azabtar da ita, annabi ya nuna mata cewa cutar da makwabci to ba shi da kankanta. Kenan a matsayinka na mai gida, kamar yadda a baya muka ce, a matsayinka na malami ka rinka tarbiyya almajiranka dangane da haƙoƙin makwabta, to a matsayinka na mai gida kuma wajibi ne ka rinka tarbiyyar matanka da ƴaƴanka akan su rinka kiyaye haƙoƙin makwabta. Ina fata an gane. To bayan da malam ya gama kawo wannan sai ya ce fa amma ikramul jari wal ihsanu ilayhi fa ma'murun bihi, dangane da mutunta makwabci da kuma kyautatawa makwabci to Allah da kanshi ya umarni da haka. Wa qad qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bautawa Allah ya ku jama'a, kar ku hada Allah da komai, wa bil walidaini ihsana, iyayenku ku kyautata musu, wa bidhil qurba, danginku na kusa ki ku kyautata musu, wal yatama, ku kyautatawa marayu, wal masakin, talakawa ku taimaka musu, wal jari dhil qurba, makwabci na kusa ku taimaka mishi, wal jari aljunubi, makwabci na nesa kuma ku kyautata mishi, was sahibi bil janbi, aboki wanda yake kusanci da kai ka kyautata mishi, wabni sabili, haka matafiyi da guzuri yanke mai ko ya samu kanshi a halin kunci ku kyautata mishi, wa ma malakat aymanukum, hakanan bayinku da kuka mallaka su ma ku kyautata musu, inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, lalle Allah baya son mutumin da yake ji da kanshi yake alfahari. Malai yace fa jama'a Allah ta'ala fi hadhihi al-aya, kaga a cikin wannan aya sai Allah ya tattaro haƙoƙi baina zikri haqqihi 'ala al-'abd, ya faɗi haƙoƙin shi shi Allah mahalicci waɗanda suke akan bayi, wa huquqil ibadi 'ala al-ibadi ayda, sannan kuma ya faɗi haƙoƙin bayi akan su kansu isu isu, wa ja'ala al-ibada alladhina amara bil ihsani ilayhim khamsata anwa, Allah madaukakin sarki ya sanya bayi daga cikin ƴan uwanka bayin Allah nau'i biyar waɗanda yake wajibi ka kyautata musu, ahaduha, na ɗaya daga cikin biyar ɗin, man bainahu wa bainal insani qaraba, danginka dole ne ka kyautata musu, wa khassa minhum bil walidaini bizikr, to sai Allah ya ware iyaye a duniya kaf, baka da dangin da suka wuce dangantaka ta uwa da uba, limtiyazihima ala sa'iril aqarib, saboda sun sha bamban da sauran dangi, bima la yashrakunahuma fihi, saboda sauran dangi ba su da tarayya akan darajar da iyaye suke da ita, ma'ana wanka bai kai ubanka ba, kanwarka bata kai uwarka ba, don haka darajar iyaye su suke gaba, فإنهما سوء إياه كان السبب في وجود الولد سوء سبب سامور ولهما حق التربية كاقدي سوسكي وحال التربية والتأديب دا كما كويا مش لدبي وغير ذلك دا كما سورا وحال حالو دان هكا دانجي ما في كسانشي سوء إياه to dangin da haƙƙinsu yafi girma akan kowane dangi sune iyaye na karkasa ke baka kasance daga cikin mai kyautatawa iyaye ba nau'i na farko kenan waɗanda daga cikin bayan Allah Allah madaukakin sarki ya umarni kuma ya wajabta a kyautata musu bayan haƙƙin shi as-sani man huwa dha'ifun muhtajun ila al-ihsan nau'i na biyu waɗanda Allah ya ce a taimaka musu a kyautata musu a mutunta su su ne mutanen da suke masu rauni suna buƙatar kyautatawa su nau'i biyu ne man huwa muhtajun li dha'fi badanihi akwai wanda yake mabuƙaci ne saboda yana da raunin jiki wa huwa al-yatim shine maraya abinda ake nufi da maraya shine mutumin da yana halin kuruciya sai uban shi ya rasu to kaga wannan duk yadda kake tunani yana da buƙata yana kuma da rauni to Allah madaukakin sarki ya ce a kula da shi a kyautata mai wa man huwa muhtajun sannan nabiyu da Allah ya ce a kyautatawa akwai wanda yake yana da bukata liqillati malihi saboda karancin dukiyar shi wa huwal miskin shine miskini Allah ya ce a kyautata musu wasalis na uku man lahu haqqul qaraba sai kuma dangi na kusa wal mukhalafa da wadanda ake cudani da su wa ja'alahum thalathata anwa su kuma sai Allah madaukakin sarki ya ainihin sanya su nau'i uku wato waɗanda ake da kusancin zama da su na farko jarun zu qurba makwabcin da yake na kusanci ga gida ga gida ga katanga ga kofa na kusa kenan wa jarun junub da kuma makwabcin da yake ainihin a nesa shi ba ku hada layi daya ba amma kun hada anguwa daya duk yana daga cikin makwabci sai dai kawai yayi nisa ne daga sauran makwabta mafi kusanci da kai Allah ya ce dole a kyautata mishi wa sahibun bil jab da kuma aboki wanda yake ainihin na nesa sai malam yace wa qad ikhtalafa al mufassiruna fi ta'wil dhalika fa minhum man qala al jaru dhul qurba al jaru alladhi lahu qaraba wal jaru al junubi al ajnabi wa minhum man adkhala al mar'a fi al jaru dhul qurba malai kawo tattaunawa wadda ainihin malamai suka dangane da shin me ake nufi da makwabci na kusa me ake nufi da makwabci na nesa wasu malaman tafsiri suka ce makwabci na kusa shine wanda ga makwabtaka ga ƴan uwantaka ta jini makwabci na nesa kuma shine wanda yake makwabci ne kadai sai dai ba a hada dangantaka ta jini ba to dukkan su Allah madaukakin sarki ya hada wajabcin a taimaka musu wa minhum man adkhala almar'ata fil jari dhil qurba daga cikin malamai akwai wadanda suka ce makwabci na kusa din nan matarka ita ma tana daga cikin makwabta na kusa wa minhum man adkhalaha fil jari aljunubi daga ciki kuma akwai malaman tafsirin da suka ce matarka ita ma makwabciyar ka ce sai dai ta nesa wato yanzu aure ne ya kawo ta kusa da kai ba dan aure ba to kaga ba ta kusance ka ba wa minhum man adkhala ar-rafiqa fi as-safar fi al-jar al-junubi daga cikin malamai akwai wanda ya sanya abokin tafiya mutumin da mota kuka shiga daga nan za ku je Soba ko za ku je Sokoto ko za ku tafi Katsina ya zama mota ce kawai ta hada ku malamai suka ce wannan shi ake nufi da ainihin jar al-junubi wa qad ruwiya an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu kana yaqulu fi du'a'i arwaito annabi yana yin wata addu'a jama'a ku natsu da kyau ku ji wannan addu'a addu'a ce amma ita kanta akwai tarbiya a ciki nan ka gane hasken kalmomin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace a'udhu bika min jari su'i fi dari al-iqama ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mugun makwabci a wurin da yake na zama na dindindin don idan kana da makwabci mugu a wurin da ya zama wurin zaman ka ne dindindin to kaga fitina ta same ka wadda ba ta da karewa fa inna jar al badiya sai annabi yakan ce domin shi makwabci wanda yake na kauye ne ko kuma wanda yake ka kafa tanti ya kafa tanti ya tahawwal sai tashi ya baka wuri misali a ce kun je cirani ne ko kun je wani aiki ne sai kai ka kafa irin fakashi ya kafa irin fashi yanzu kaga za a samu lokacin da kowa zai kama gaban shi to amma wanda ya zama ga gida ga gida in ya zama yana cutar da kai to kaga cutarwa za ta zama ba iyaka a rayuwa kenan wannan hadisi sahihin hadisi ne al-Imam Ahmad da Bukhari su suka fitar da shi Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin al-Adab al-Mufrad al-Imam an-Nasa'i ma ya fitar da shi da Ibn Hibban da Hakim Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'an nan bayan malaya yayi maganganu kuma sai ya ce waqila al-jaru zul-qurba huwa al-qaribu al-mulasiq wal-jaru al-junubi al-ba'id al-ba'id al-jawar to sa'an nan ga maganganu nan dai malan ya tai dangane da fassarorin waɗannan kalmomi waɗanda ga sunan mun fassara a shafi na gaba shine nas 179 sai ya ce ar-rabi' daga can ƙasa nau'in mutane na uku waɗanda ayan nan ta nuna cewa a kyautata musu man huwa waridun alal insan na hudu na'am na hudu shine wanda ya afko maka ghairu muqimin indahu shi ba zama yake tare da kai ba ba gidanka zai zauna ba ba anguwa ɗaya kuke ba wa huwa ibnus sabili shine matafi ya'ni al-musafir idha warada ila baladin akhar mutun ne yake tafiya sai hanya ta biyo da shi ta garinku وفسره بعضهم بالضيف dan haka wasu da suka tayi sai suka ce abinda ake nufi ba kodi ya'ni ibn as-sabil wato shine mutumin da yake matafi idza nazala dhayfan ala ahad idan ya ainihin wato sauka a matsayin shi na bako ga wani amma gaskiyar lamari akwai bambanci tsakanin bako da matafi tare da cewa akwai inda suka haɗu shi bakonka dama kai ya haro shi kuwa matafi ta iya yiwa ka shigo anguwarku ne sai ka ganshi ya rasa ina ma zai je yana neman gidan wane kuma wane ya tashi daga anguwar ko kuma yana neman gidan ashe ya bace daga anguwar ya samu kanshi a halin galabaitar ina zai kwana me zai ci da makamantan waɗannan dan haka hukuncin shi daban da hukuncin bako domin bako kai ya nufo amma matafi mai yiwa ma wucewa zai yi sai mota ta yi hadari da su anan wajibi ne koda kai ma matafi ne ka taimaka mishi ta iya yiwa matafi ne halin da ya samu kanshi ya shigo cikin garin ne sai ya hadu da wasu munanan mutane suka damfare shi ko suka yi mai sata duk yana da wajibcin ka taimaka mishi saboda haka gaskiya bako daban matafi daban wal khamis na biyar milkul yamin sai kuma bayi da ka mallaka وقد وصى النبي صلى الله عليه واله وسلم بهم كثيرا منزل الله ياي وصيه مي يوا اكن اكله دسو وامر بالاحسان اليهم منزل الله ياي امرني دا اكيوتاتا مسو وروي ان اخر ما وصى به عند موته الصلاه الرويتو تشوا وصيه تا قرشه دا منزل الله ياي ودا دغا ايتا سي رسوا صلى الله عليه واله وسلم ita ce manzon Allah ya rinka cewa as-salatu as-salah jama'a ku kula da sallah sai ya ce wa ma malakat aymanukum ku kula da bayinku ku kula da sallah sannan bayinku ku kula da su hadisin da yazo da haka yana nan cikin musnadul imam Ahmad ibn Majah ma ya ruwaito shi da Ibn Hibban kuma hadisi ne sahihi wa adkhala ba'd as-salaf fi hadhihi al-aya ma yamlikuhu al-insan min al-hayawanat wal-bahaim Allahu akbar malamai daga cikin malaman farko suka ce dabbobinka da ka mallaka dabbobi da tsuntsaye kanana da manya suna daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake nufi da wa ma malakat aymanukum kenan kana da tinkiya kana da jaki kana da sa kana da tantabaru kana da kaji duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya danka su a matsayin mallakarka ne to ka kyautata musu ka kula da su ka kula da haƙƙin su hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari a inda matar aure ce ta shiga wuta saboda ta daura mage da yunwa ta batta ta mutu bata sake ta taje ta yi kiwo bata ci rabanta ita kuma bata ainihin dauka ta bata ba Allahu akbar jama'a idan ya zama dabba Allah madaukakin sarki ya dora a hannunka kuma ya wajabta maka ka kula da ita me kake tunani game da dan mutum me kake tunani game da dan adam ke da uwar gida ta mutu ko ta fita ta bar miki waɗannan ƴaƴan kanana ba za ki kula da su ba me yawa su zama miki hanyar tsira me yawa ke ki ci moriyar su moriyar da uwar da ta haife su bata ci ba yau akwai ƴaƴa da yawa sun zama ƴan iska sakamakon gallazawa da matar uba take musu dan me dan uwarsu ta mutu. Allahu akbar. Yanzu nan laifi ne uwarsu da tayi ta mutu ta bar su a hannunki ke kuma kike azabtar da su, ba kya tunanin gobe me yiwa gawar ki za a dauka jibi wata za a auro, zaki so kina kabari ga wata mijinki ya auro tana azabtar da ƴaƴan, to sa'an nan kai kuma kar ka sake ka zama so polio a cikin gidanka. Matarka tana azabtar da ƴaƴanka dan uwarsu ba ta gidan, ko matarka tana azabtar da ƴaƴanka dan uwarsu ta mutu. Wajibi ne waɗannan ku duba jama'a, don muna magana aya ne akan haƙƙoƙi. Matar aure ta shiga gidan wuta saboda ta bar mage da yunwa, yunwa ta kashe ta, kuma manzon Allah ya ce ya ga wannan mage a cikin wutar jahannama, Allah ya kai wannan mata magen tana kartar wannan matar. To sa'an nan sake komawa ka karanta wani hadisin a cikin Sahihul Bukhari da ya ruwaito wancan, karuwa ce ita kuma tana tafiya sai ta garijiya sai ta shiga ciki ta sha ruwa, da ta sha ta koshi sai ta fito, tana fitowa sai ta ga wani kare saboda kishirwa, shi kuma har ɗibar ƙasa yake yana ci saboda kishi, sai ta koma cikin wannan rijiya ta kwabe takalminta sai ta ciko shi da ruwa, sai ta zo ta bayyana wannan karan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya gode mata, ya shi mata albarka, ya gafarta mata zunubanta, sannan ya bata aljanna. Allahu akbar. Karuwa kenan mai zaman kanta shakaliya daga cikin shakaliyai, amma kaji Allah ya gafarta mata, ya mata tukuici da aljanna saboda kare. Ina son ku dubi kare, ku dubi karuwa, cikin su waye ke da daraja, amma saboda tausayin rai da ya zo yanzu sai gafara Allah ta zo. Karuwa ce yar banza ta taimakawa kare, wanda shi ma in ka ce dan banza ne baka zurfafa ba, amma kaga da yake nan Allah ya dubi rai da rai ne, sai Allah ya gafarta mata, amma fa kare ne. Can kuma mata aure ce ta daura kyanwa tana azabtar da ita, kuma Allah madaukakin sarki ya azabtar da ita. Saboda haka mata da kuke cikin gidaje, wallahi kalubale ne a kanku idan kika auri mutumin da yana da ƴaƴa ko yana da ɗa maraya, ki yi ƙoƙari wannan ɗan ki kyautata mishi kyautatawar da zai mai da kekece matsayin uwashi uwa ta jini. Kar ki sake ki ci amana shi da tunanin ma cewa ai kun yi zaman kishi da uwashi, ta gallaza miki to yanzu za ki dawo kanshi, ai shi ɗanki ne a shar'ance, ɗanki ne halal malak duniya da lahira, domin da uban shi zai mutu wato mijinki bai halatta ya aure ki ba inda zai girma. Saboda haka mata ku kiyaye waɗannan irin dokokin, domin da yawanci ana samun sakaci dangane da mata akan wannan, to kun ji matsala ce wadda cinikinta shine imma wuta imma aljanna. To sa'an nan dabbobi, ka ji dabba ce ta shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, mata Annabi ce ta tashi ta cutar da dabbar, amma manzon Allah yake cewa to cutar da dabbar cutar da makwabci ne, domin dabbar makwabci ce. Duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata a rinka karantawa mutane su rinka kiyayewa. To sannan sai malam yake cewa walinarji ila sharhi hadisi Abi Huraira fi ikramil jar, to ya kamata kuma sai mu koma mu dubi hadisin nan na Abu Huraira wanda ainihin yake magana akan mutunta makwabci. Wa fi sahihaini an Aisha radiyallahu anha wa ibn Abbas radiyallahu wa ibn Umar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يندزا مقوم شرح أصل حديث من جماعة ما ليس حديث يازو دقاء السيدة عائشة أم أدادا أين يواتو عبد الله دم أمر دقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ملائكة جبريل بيقشبا يني من وصية قمد أينهم مقبتي yana faɗin kusancin makwabci, matsayin makwabci, darajojin makwabci, har sai da na tsammaci cewa makwabci in ya mutu to makwabcin shi ma zai gaje shi. Allahu akbar. Wato kenan makwabtaka haƙƙinta ya kai kamar haƙƙin gado, me kake tunani idan wanka ya rasu? Daga cikin abubuwan da zaka gada shine kula da gidan, kula da wahalhalin. Abinda wannan hadisin yake maka ishara da Allah zai dauki ran makwabcinka, ko da zai zama makwabcinka yayi tafiya ko makwabcinka yayi nesa, wata bukata ta taso a gidan shi, kai yana daga cikin nauyinka da amanarka, wannan bukata kaga cewa ka dauke ta da gurgudan ikonka. Wannan wasiya ce mala'ika Jibril yake wa dalibin shi shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ha Annabi ya tsammaci cewa ko makwabci na gadon makwabci ne. Malai yace fa min anwa'il ihsani ila al-jar, to na daga cikin nau'in kyautatawa makwabci, muwasatuhu inda hajatihi, duk sanda makwabcinka yazo da wata bukata ko to kai kokari ka biya mai wannan bukata. Wa fil musnad, hadisi yazo cikin ainihin littafin al-Imam Ahmad wato Musnad, an Umar radiyallahu anhu, daga Umar Allah ya kara mishi yarda, an annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala, annabi yace la yashba'u al-mu'min duna jarihi, kada makwabci ya sake ya ci ya koshi ba tare da ainihin makwabcin shi ba. Ma damar kai mu'mini ne, to kar ka sake ka ci ka koshi ba tare da wani makwabcinka shi ma ya ci ya koshi ba. Wa kharraja al-Hakim min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala laysa al-mu'minu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama yake cewa ba mu'minin kwarai ne yake kwana ko yake koshi a halin ainihin makwabcin shi na cikin yunwa ba. Wa fi riwayatin ukhra an Ibn Abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala ma amana man bata shab'an wa jaruhu tawiya. Manzon Allah yace wanda dai ya kwana cikin koshi a halin makwabcin shi ya kwana da yunwa, to wannan mutumin sam bai yi imani da Allah ba. Waɗannan hadisai in ka tattara su gaba ɗayan su suna baiwa junan su martaba hadisai kyawawa waɗanda sun cancanta a kafa hujja da su a wa'azantar da musulmi su. Allahu akbar. Anan ba koshin dare kadai ba, hadda koshin rana, hadda na safiya, hadda makamantan waɗannan. To yanzu abun fa da ake ce maka shine in har kai ba za ka sa ido ka ga halin da yake ciki ka taimaka mishi ba, idan har ya karya yancin shi ya zo ya tambaye ka, to wajibi ne kai mishi muwasa, wajibi ne kai mishi iya abin da za ka iya yi. Wata mata ta taba shigowa cikin gidan Aisha wato gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ƴaƴa guda biyu. Makwabciya ce ta shigo da ƴaƴa guda biyu, sai ta ce wa Aisha babu abinci a gidan nan, don Allah a bamu, ba mu ci abinci ba, muna jin yunwa. Gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Aisha ta tashi ta kada ta raya, ba a samu komai a cikin gidan ba sai kwayar dabino kwaya daya. Sarki ya tabbata ga Allah, tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura. Duniya ba a bakin komai take a wurin Annabi ba, ba a bakin komai take a wurin Allah ba, ba dan haka ba da sai sanyawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam tafka tafkan gidaje da manya-manyan gonaki da superstores, manya-manyan supermarket, Annabi ya je ya dibi abin da yaso. Amma sai Allah madaukakin sarki ya ce albarka Allah ta fi haka, ba wannan ce hajar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Gidan Annabi a ce kwayar dabino kwaya daya, sai Aisha ta dauka ta bata, da Aisha ta dauka ta bata, sai Aisha ta sa ido ta ga yaya matan nan za ta yi da dabino, sai ta tsaga dabino guda daya, sai ta tsaga shi biyu, sai ta baiwa ƴaƴan, ita sai ta hakura. Annabi kuma ya sa ido ita ma ga Aisha da matar ya ga yaya, sai da matar ta juya ta tafi, sai ya ce wa Aisha kina mamakin tausayin da wannan mata take ji na ƴaƴanta? Aisha ta ce kwarai da gaske. Sai manzo Allah ya ce Allah ya fi matan nan jin tausayin bayin shi. Allahu akbar. Dan haka jama'a kun ji, masha Allah. To bayan duk waɗannan jama'a, malam ya ci gaba da sharhohi ta hanyar kawo hadisai masu yawa. Ya kawo cewa wa fi sahihi muslimin, hadisi ya zo har wayo cikin sahihi muslim, an abi zarri shafi na 181, قال أبو ذر يتي أوصاني خليلي مسوينا مي جدانا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم آمن وصية إذا طبقت مرقا بسند ذن ينفر في سوء بسند ذن يوتميع فأكثر ماءها إن يويت روى سنوى انزب سنوى ديوى ثم أنظر إلى أهل بيت جيرانك ثم أنظر إلى أهل بيت جيرانك سننك دوبي جدا مقب تنكا فأصبهم منها بمعروف ككوتا كاموسو معنى ونيانا يازو ونديك كاسا موانا أبوانا ككي جنم مقب تابس ساموانا با تومد دنك سا سنوى إركتان yadda yake zaka cika cinye kai kadai ka san sanwa kadan tafi dadi to in aka yi sanwa da yawa dadin na raguwa ko to sai annabi yace to kai mai yawan saboda fa'ida ta je ga makwabtanka wa fi riwaya anna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala a cikin wata riwaya manzon Allah yace ya Abu Dharr idza tabaqta maraqan maraqatan ya kai Abu Dharr duk sanda zaka yi miya ko zaka yi wani farfesu ko zaka yi wadin da huwa ta nama fa aksir ma a haka sa ruwa mai yawa ka sanya sanwa mai yawa wata ahad jiranak ka kula da ainihin makwabtanka wa fil musnad wa tirmidhi an abdullah ibn amr ibn al as annahu dhabaha sha wani sahabi mai suna abdullah dan amr dan as ya taba yanka rago a gidan shi fa qala sai yace hal ahdaytu minha li jiranin li jarina al yahudi yace wa matan shi makwabcin mu wancan ba yahude da ba musulmi ba ko kun aika mishi salasa maratin so uku ya tambayi matan shi summa qala sanne yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam naji manzon Allah yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu manzon Allah yace malaika jibril bai gushe ba ya nemi shi wasiya da makwabci da kula da makwabci har sai da ya zaci cewa zai gaje shi to kun ga yanzu wannan hadisin yana nuna maka irin yadda malaman farko suke fahimta shi makwabcin shi ba yahude ne amma da ya fahimci hadisin annabi yana nufin zaka kyautata wa makwabci ne kowane irin makwabci musulmi ko ba musulmi ba an fahimta jama'a wa fi sahihaini an abi huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la yamna anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi darihi hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi yake cewa kada makwabci ya hana ainihin makwabcin shi kafa wani ainihin wato kata ko wata rumfa a jikin katangar gidan shi misali a ce makwabcinka ya riga ka yin gida to sai ka zo zaka tada naka gidan a jikin nashi a cikin shari'ar musulunci shine hadisi yake ce maka kar ka hana shi ya kafa katanga a jikin naka to ba nan ba ma a dauka cewa yana da wasu dabbobi a cikin gidan shi da zai yi musu rumfa kaga zai kai ga zai kafa katanga katako ko ice a jikin katangar gidanka to annabi yace karka hana shi sallallahu alaihi wa alihi sallama thumma yaqulu abu huraira radiyallahu anhu da abu huraira ya gama karanta musu wannan hadisi sai ga duk sun murtuke fuska wato kamar kai abun fa bai musu ba sai ya ce mali arakum anha mu'ridin ya naga duk kun murtuke fuska ma'ana kun yi tawaye ba ku yadda da wannan magana ba wallahi la armiyanna biha baina aktafikum wallahi idan makwabcinka ya nemi zai kafa wani ice ko zai kafa wata rumfa jikin katangar ka kaki Abu Huraira yace zan dauki wannan icen in wurga shi a tsakanin kafadunku abinda wannan yake karfafa shine lallai daga cikin haƙi na makwabtaka hada ainihin katanga daga cikin haƙi na makwabtaka ka bashi dama in zai yi wani abu sai ainihin yayi a cikin gidanka sai dai kamar yadda zamu zo mu ji yanzu malamai za su ƙara fassarawa da sharadin kai wannan abun ba zai cutar da kai ba ina fata an gane idan zai cutar da kai to kuma wannan sai kai marmaza sai ka fahimtar da shi dan kai ya fahimci kiyayya ce sai ka nuna cewa in yayi abun to abun zai iya cutar da kai amma madamar ba cutar da kai zai ba to gaskiya saboda Allah wajibi ne a kula da haka an samu wani lokaci wanda yake a cikin al'adar mutanen garin nan sun kauce wa irin wannan anan zariya, sai lunguna suka yawa, kowa yazo zai yi gida, in zai hada da na makwabcin shi sai makwabcin sai yake, sai abu ya zama fitina, shikenan to sai shi ma ya fitar da tashi katanga, sai zama tsakanin katangar wannan da katangar wannan sai a samu lungu. To lunguna in suka yawa kuma, to akwai hadari na mabarnata da barayi da sauransu. Ina fata an gane. Misali, anguwar da ni aka haife ni muciya a sabon garin Zaria, da yankin da kuma na taso a yankin ƴan awaki da Daurawa, suna da wannan matsalar. Saboda haka da an biyo barawo shikenan. Dama barayon zai zo ya nazarin hanyoyin da rana, yadda to in an biyo ni daga nan eh, in na yo nan eh, in na ji can da motsi sai in yi baya, nan ma akwai lungu. Saboda haka gaskiya ba daidai bane jama'a, karka dauki duniya a bakin komai, don galibi wasu sai su ce ah, to yanzu ai idan na bar makwabcina ya jingina ainihin katanga da makwabci da tatawa, to wata rana in ƴaƴanmu suka zo suna rikici fa, kai ba ka fatan cewa Allah ya sa ƴaƴanku su fi ƙarfin waɗannan tsofaffin gidajen naku, su koma su yi na zamani a can nasu irin garin da nasu GRA din da nasu irin helkwata din? Ina fata an gane. Saboda haka kullun ka rinka tunanin menene yake wajibi a kanka a yanzu, bari ka yi kawai, me kuma Allah zai afkar gobe sai ka ce Allah ya tabbatar da alheri. Wa mazhabul imam Ahmad, mazhabin imam Ahmad, annal jara yalzabu an yumakkina jarahu min wad'i khashaba ala jidarihi. Imam Ahmad sai ya dauki wannan hadisi yake fatawa da shi akan cewa dole ne makwabci ya bada izini ga makwabcin shi ya jingina katanga ko ya jingina wani ice ko makamantan haka. Idza ihtajal jaru ila zalika, ma damar shi makwabcin ya buƙaci zuwa yin haka, walam yadurra bi judarihi, in har ita wannan ainihin ice ko wannan katako ko katanga ba za ta cutar da tashi katanga ba. Kun ji sharadin? Domin hadisi ai kuma yana cewa la darara wala dirar, kar kai cuta kuma kar ka bari a cutar da kai, to in ya zama abin da za a yi zai cutar da kai, to sai ka bada uzuri. Lihadha alhadithu sahih, yace saboda wannan hadisi sahih. Wa zahiru kalamihi annahu yajibu alayhi an yuwasihi min fadli ma indahu, zahirin maganar Imam Ahmad tana nuna cewa dole ne makwabci ya kyautata wa makwabci da abin da ya rage mishi wanda shi ba shi da sauran bukata. Don inda baka gane wannan katangar da yake so ya jingina wani abu a jiki, idan da da akwai wani abin da kai kai a wurin, ba zai yi tunanin cewa bari ya jingina ba. Kenan yanzu kai ka bukatu, haka ko? To haka duk wani kayan aiki, kaya aiki ka rage, ga siminti ko yashi ko bulo, sai makwabcinka ya ce yana so ya diba, shi ne Imam Ahmad yake cewa dole ne kai mishi muwasa da wannan, don kai ka gama bukatuwa ne. Amma da a ce katangarka ta zube, ka je ka siyo bulo za ka zo ka tayar da katangarka, sai shi kuma ya ce to makwabci a ce maka a bani wannan mana, to kaga anan a. Ina fata an gane. Shi yasa kalmar fadl da Imam Ahmad ya ce min fadli ma indahu, wato abinda kai ka wadatu ka yi amfani da shi ka rage, ƙarshenta in ma ka zubar da yashin ruwa zai zo ya wanke shi, ƙarshenta in ma ka aje bulon yaran anguwa za su farfashe shi, sai ya zo ya ce yana bukata, ma dalla ya kwashe ya amfani da shi, ba asara kai ba alheri ne. An gane? Sai ya ce bima la yadurru bihi, ma damar abun ba zai cutar da shi ba, idza alima hajatahu, matukar ya san bukatuwar makwabcin nashi. Qala al-Marruzi, malam Abubakar al-Marruzi al-Majirin Imam Ahmad ne yace qultu li Abi Abdullah, nace wa malami na baban Abdullah Ahmad dan Hanbali, inni la asma'u as-sa'ila fi at-tariq yaqul, nakan ji mabaraci yana cewa inni ja'i'un, ina cikin tafiya sai in ji kawai wani yana cewa a taimake ni da abinci, yunwa nake ji ko dan kanzo ko dan dagwadago. Fa qala, sai yace qad yasduqu wa qad yakdhibu, ta iya yiwa gaskiya yake fadi, ta iya yiwa ƙarya yake yi. Qultu, sai na ce fa idza kana li jaru, to idan makwabci ne nake da shi yanzu, ba wucewa ne kawai naji almajiri ba, a'lamu annahu yaju', na san cewa yana halin yunwa. Qala, sai ya ce tuwasihi, dole ne ka bashi abinci. Qultu idza kana quti raghifaini, idan ya zama tiya biyu ce ta shinkafa abincin gidana, kuma tiya biyun nake ci, kuma ga makwabci na ya nuna yana da bukata, ko kuma ya zama yankin bread ne ko gurasa guda biyu, ya zama ita kenan na tasa gaba zan ci, kuma sai ga makwabci ya zo ya ce yana jin yunwa, kala sai ya ce tut'imuhu shay'an, sai ka dan bashi wani abu daga ciki. Thumma kala, sannan sai ainihin Imam Ahmad ya ce allazi ja'a fil hadis innama huwa aljar, hadisin da ya zo ne da maganan makwabci ne yake lallai kai mai haka ba almajiri da ke kan hanya ba. An fahimta jama'a? Wato tiyar ka ɗaya kenan ko masarar ka ita kenan cin yau, kuma sai gashi ya zo, to ya za ka yi? Imam Ahmad ya ce samu ɗan wani abu kai mishi, idan ba masarar ce za ka bashi ba sai ka ɗan ciro koda 200 ce ka ce to wani don Allah gashi ko biredi aje a saiwa yara, ma'ana ka dai samu wani abu. Shine Imam Ahmad yake cewa tuwasihi ko bi shay'in ko tut'imuhu shay'a, ka dan bashi wani abu dai. Qala al-Marruzi, sai Marruzi al-Majrun Ahmad yace qultu li Abi Abdullah al-aghniya yajibu alayhim al-muwasa, kun ji yadda malamai suke fassara karatun su fa, to yanzu mawadata su ma wajibi ne su taimakawa junan su, ko kun fahimta jama'a? Yanzu kai irin anguwanni na GRA da irin manya-manyan gidaje na Abuja da manya-manyan gidaje na irin layout ire-iren waɗannan, kowa mai kuɗin kanshi ne, to shin wannan muwasa ɗin dole ne? Dan ka san mutane galibi abinda suke tunani yo ai wani mawadaci ne, yo ai ma wani mawadaci ne, to shine sai shi Abubakar ya tambayi malamin shi cewa algafata malam, wana mawadaci ne, wana mawadaci ne, kuma gashi suna makwabtaka, shi ma dole ne sai ya kyautata makwabci? Kala sai ya ce idza kana qaumun yad'una shay'an ala shay'in kaifa la yajibu alayhi, ma damar mutane ne waɗanda suke ɗaukar wani abu su dora akan wani abu, me yasa ba za su ainihin buƙaci a taimaka musu ba, me yasa ba zai wajarta ba? Ma'ana abin da yake nufi shine anan, idan mawadata ne kaddara sun wadatu daga abinci, haka ne? To amma wata rana kuma wata bukata za ta iya tasowa a matsayinka na makwabci mawadaci, shi kuma makwabci mawadaci, sai katanga gidan shi sai ta rushe, shi baya garin, gidan sai zama suwaye, mata ne da yara kanana, yanzu suwaye za su iya zuwa su ɗauko labor da masu aiki da siyo bulo, mata za su iya, yara za su iya, to kaga ashe za a kai ga dora wani abu akan wani abu, bulo zai hau bulo, misali ne nake mana kawai, a wannan halin kaga yana da hali ko, zaka taimaka mishi don yana da bukatarka. Wato abinda ake cewa in ka fahimci karatun a takaice, makwabci kowane iri ne yana da bukatar makwabcin shi, in ba ta can ba yana da bukatar shi ta can, lallai dai sai ya zama akwai ainihin bukata. Qultu fa idza kana lirrajuli qamisani aw qultu jubbatani, Abubakar sai ya ce wa malamin shi algafata malam, idan ya zama makwabci yana da riguna biyu ko alkyabba biyu, yajibu alaihi almuwasa, wajibi ne nan ma ya kyautata makwabcin shi? Qala idza kana yahtaju ila an yakuna fadlan, ma damar dai shi wannan da yake da rigunan nan guda biyu, ɗaya daga ciki za ta waye gari ya wadatu da ita, ga kuma makwabcin shi yana bukata, to dole ne ya kyautata mishi. An fahimta jama'a? Malam yace hadha nassun minhu fi wujubil muwasa min al fada'il, waɗannan nassoshi ne waɗanda Imam Ahmad ya kawo, waɗanda ke nuna cewa dole ne ma damar makwabcinka na da bukatar wani abu wanda yake kai ka wadatu daga shi, to dole ne ka dauka kai mishi. Walam yakhussahu bil jar wa nassuhu al awwal yaqtadi ikhtisasuhu bil jar, ko da yake asalin magana ba ya kebance ta da makwabci bane, amma fatawar farko da muka karanta kun ji ya kebance ta da makwabci kawai. To maganganun suna nan da tsawo waɗanda ainihin wato malam yayi su, muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya taimaka. Na'am. Na'am. Kun ji kuma, to wayan aka samu makwabci mawadaci amma sai zama dan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati, sannan gefe kuma ga wani makwabci talaka, to ka san a yadda rayuwar mu take, to wannan talaka zai rinka ganin wannan dan siyasa barawan gwamnati ne wannan talaka zai rinka ganin wannan ma'aikacin gwamnati ai kudin banza yake samu wannan shine tunanin mu ko mun so ko mun ki haka mutanen mu suka gidu sakamakon haka kullun sai su zama kaska a kofar gidan shi duk matsala an ta taso sai su ce aje wurin Alhaji Wani duk matsala an ta taso sai su ce aje wurin Wani shi wannan da yake da hali zai yi da gurgurdan abin da zai iya yi ne na daya kenan na biyu kuma daga abin da zai iya yi din ya zama abin da ba zai cutar da shi ba amma kuma su kuma su sani da cewa haramun ne gare su ga irin wancan zatan wato haramun ne da mutanen mu suka dauki zato akan cewa duk dan siyasa barawo ne duk ma'aikacin gwamnati barawo ne wannan yana daga cikin zannu su mummunan zato wanda yake a ranar alkiyama ba za ka iya kare kanka ba domin baka danganta sata ga mutum sai kana da yaqini shi yazo ya ce maka wani eh kaga dukiyar nan ta eh to ta fata ce ko kuma kana da yaqinin wata hanya ta shari'a wadda ta tabbatar da cewa sata ne kun fahimta jama'a in ba ku wani labari da na taba jin shi daga bakin Obasanjo Obasanjo yana gidan kurkuku a Yola yana zaune cikin yan prison in aka zo wucewa da mota mai jiniya ta kofar prison din dan prison gidan yari na Yola babban titin da ya ratso ya shigo ko ya fito cikin garin Yola ya bi ta kanshi ne saboda haka duk wani babban mutum ko gwamna ko wani in zai wuce zaka ji jiniya to sai Obasanjo yace suna zaune a cikin gidan kurkuku da zaran yan kurkuku sun ji jiniya tana bugawa sai su fara cewa barawo 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 yace one day I gathered them I said look come let me tell you something yace wata ran sai tattara sai yace ku zo in gaya muku yace ku daina tunanin cewa ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa yace barawo ne yace mota farko da na siya ni Obasanjo da kuke gani yace daga cikin kudin aiki na ne da aka tara mun da aka bani yace naje na sai sabuwar mota yace amma ina zuwa kauyen mu sai suka fara gunaguni cewa na sato kudi na sai mota wannan maganar Obasanjo ne ake hira da shi ya fade ta kai tsaye ya fada a gidan talabijin muka ji wannan abinda nake so nuna muku anan tunanin da galibin talakawa suke jama'a wallahi alazim kuskure ne wato akwai abubuwa yanzu wadanda yake sun wuce tunaninka sun wuce tunanina amma da yake wani lokacin nakan mu'amalanci mutane irin wadannan jama'a nakan san wasu abubuwa masu dimbin yawa kwanaki wani babban malami a kasan nan ya bugo min waya yake cewa don Allah wani na lura ka san kan wasu abubuwa da manyan kasan nan suke ciki me yasa suke da yawan tafiye-tafiye kasashen waje ne sai na fara ce mishi wallahu alam amma daga cikin dalilan su na yawan tafiye-tafiye kasashen waje galibin su sukan hado harkoki ne na kasuwanci harkoki na kasuwanci a yanzu yana minister sai ka ji shikenan bini-bini ya fita waje a yanzu yana gwamna sai ka ji shikenan yana kasar waje saboda irin wannan rayuwar da ya samu kanshi a ciki ya san cewa yau shekara 4 ne ko shekara 8 ta kare amma a wurin mutane fa gani suke lola ne tunda shi ya taba gwamna ko minister irin wannan rayuwa za ta ci gaba to shi ma kuma yana son ta ci gaba dan haka so da dama sai amfani da wannan matsayi da yake da shi sai tafi wani company da ke kasar waje sai yace to yana so za su rinka harkokin kasuwanci yana so zai rinka kaza yana so zai rinka kaza saboda da zaran ya sauka daga wannan mukamin komai rikicewa yake fa komai rikicewa yake saboda ya saba gwamnati za ta yi mai kaza gwamnati za ta yi mai kaza gwamnati za ta yi mai kaza kamfanin MTN za su bashi layi kyauta zai ta buga waya duk yadda ya so ba ko kwabo za a bashi layuka kamar guda 30 duk kyauta ne fa a daidai lokacin da kai talaka kake nan kake siyan kati na naira 100 kana kankarewa kana sawa shi kamfanin MTN ta bashi layuka kyauta guda 30 ya tsiba ya ba matan shi da ƴaƴan shi da direbobin shi kowa yana buga waya kyauta da ya sauka sai MTN sai ta toshe waɗannan layuka. To ya za a iya maintain wannan rayuwa? Dole a ji a nemi kuɗi sosai. Akwai ma'aikatan gwamnati da yawa da na sani jama'a, wallahi wasu sun wadatu daga albashinsu, albashin na ta zuba cikin account ɗin shi amma baya taɓawa, saboda yana da wasu hanyoyi da ya kafa na harkokin kasuwanci. Wato a yau a duniya jama'a, kasuwanci, noma, kiwo su ne harkokin da ake samun kuɗi. Yana yin aikin gwamnati ɗin ne kawai saboda me? Saboda ƙoƙarin riƙe manufa da kuma kare manufa. Amma hanyar rayuwar shi gaba ɗaya in ka dube ta tafi ƙarfin abin da yake samu. To talakawanmu da basu san irin waɗannan surrorin ba sai su ce sata ike yi. Sai in ba haka ba ya za a ce yana matsayi kaza, ku dubi irin rayuwar da yake yi. To abin da ni nake nuna maka anan ɗan uwa shi ne, da ka yi zato na sharri gwamma ka yi fatan alheri. Amma ina tabbatar muku da cewa akwai abubuwa na harkokin kasuwanci waɗanda wasu 'yan boko da wasu 'yan siyasa da dama suka samu kansu a ciki, wanda yake wallahi al'azimi ba barayin gwamnati ba ne. Suna nan da yawa, kuma me yiwa in na ce maka akwai masu ɗimbin yawa daga cikin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati waɗanda ba barayi ba ne. Me yiwa za ka yi mamakin haka, saboda kai ya rigaya a zuciyarka cewa duk ɗan siyasa ɓarawo ne, duk ɗan siyasa ai duk ma'aikacin gwamnati ɓarawo ne. Kun ga makarantar nan da muke ciki jama'a, ina tsallake nan, tsallake nake nan, sai wani ya ce an ce wani babban ɓarawon sanata ne yake wannan gini. Sai ne murmushi, ka gani? Ina ji wa talakawa 'yan uwana tsoron ranar alkiyama, wallahi tallahi karkata shi da sallah, azumi, zaka, hajji, biyayya iyaye, amma ka je a ɗiba gaba ɗaya a baiwa gwamnanku ko a baiwa ciyaman ɗinku, ba don komai ba, saboda ka zage shi akan abin da kai baka sani ba. Idan muka ga mata 'yan secondary ko mata 'yan jami'a ko polytechnic, me ake ce musu? Karuwan gwamnati. Kana da hujja akan karuwanci take yi? Na'am, dalilinka shine ta yi tsiraici. Waye ce ka sa ido kai magana akan tsiraicin? Abin da ka faɗa akan ta gaskiya ne, ta yi tsiraici, ka ce ta yi tsiraici. Sai Annabi ya ce ka yi gulma. An hana ka abin da ka ga wani ya aikata mummuna ɗin ma ka faɗa. Ka ji da kanka, kawai ake nufi. Ka ji da kanka. To waɗannan matsalolin shi nake tunanin idan ya tabbata wane ya yi sata dukiyar gwamnati. In ya tabbata ɗin, to kai kuma ya tabbata ka zage shi, to lokacin da zai je wuta saboda ya saci dukiyar wasu, kai kuma za ka je wuta saboda ka zage shi. A makarantar Hassanul Basri hira te hira, sai aka sako hira Hajjaj, sai suka fara zage shi. Hajjaj sarki ne wanda aka yi ta koke-koke a tarihi cewa ya yi wa mutane kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Da aka zo ana zage shi, sai Hassanul Basri ya ce, kuna so daga cikin ayyukan alkhairin ku a ɗiba a baiwa Hajjaj? Suka ce a. Ya ce to shawarar nake baku, ku bar wannan hirar. Ya riga ya shahara a cikin zukatan talakawan mu jama'a irin wannan. To sakamakon wannan tunanin, sai mu dawo ga tambayar da ake. Me kuɗi ne? Ko wani babban ma'aikacin gwamnati ne? Ko wani babban ɗan siyasa ne? Yana tsakiyar anguwar da yake talakawa suke. Sai ka gaba abinda suke sai jin haushi, sai sharri, sai kuma fatan bala'i ya sauka. A daidai wannan lokacin da suke irin wannan tunanin da waɗannan maganganu, kuma za a ga sun je sun makalkale a jikin shi. To Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Amma dai ni abinda nake faɗakar da mutanen mu shine, cewar wani ɓarawon gwamnati ne ko kuɗin shi kuɗin banza ne, wannan yana daga cikin kuskure mafi girma, ma damar baka tabbatar ba. To ina ji maka tsoron sallolinka na azhar da la'asar na ɗazu kar ya zama su ne za a ɗiba a biya shi a ranar alkiyama. Ya waye gari kuma kuɗin shi ba na sata ba ne, kuɗin shi kuma ya yi alherai da su. ga aljanna zai shiga kai kuma a dibi alhiranka a jibga mishi sai ya ainihin ƙara samun madaukakiya aljanna kai kuma ka ƙara nutso a cikin wuta saboda haka jama'a alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi ka rinka shagaltuwa da aibukanka ka rinka rafkana game da aibin da wani yake ciki sannan duk abin da idanka ya nuna maka zuciyarka ta fassara maka shi da sharri ko to ka kauda idanka kai kokarin kuma share shi daga zuciyarka sannan karka babbakinka ya furta wani abu wanda zai ja maka asara ayyukanka ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan da ainihin malam din ya gama waɗannan maganganu sai yake cewa wa mazhabu malik na fata an gane وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شافي نتري لتمانين دبيو حديث يازو تكين أينهم بخاري لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي يتي أطعم الجائع متومن ددك يجن يموى كتشي الدشي وعود المريضة كرنغ قيد مر الافيا وكف العاني mutumin da dai ya saku wa fukul ani mutumin duk da ya samu kansa a cikin kunci to ku rinka fitar da shi a ce saboda bashi baya iya zuwa sallar juma'a ko baya iya zuwa sallar jami'i ko saboda tsoran bashi ya daina fita kasuwa ko saboda tsoran bashi ya gudu ya bar gari to duk irin wannan sai kai kokari ka yanto shi daga cikin irin wannan kuncin وفي المسند حديث يازو اتكي مسند الامام احمد وصحاح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت فيهم ذمة الله عز وجل منزان الله يتي دم وداتن دا سكا وايغري چكين سو اكوي ميون وچي تو الكورن الله ياسو كدغا كانسو kuna cikin wadata a anguwa ko a kasuwa ko a office sai ga wani yana cikin yunwa kuna sane da shi kuma kuka bar shi to daga wannan rana shikenan ba ruwan Allah da ku wa madhhabu ahmad wa malik annahu yumna aljar an yatasarrafa fi khas mulkihi bima yadurru bi jarihi malan yake cewa mazhabin imamu ahmad da imamu malik suka ce ana hana makwabci ya yi tasarrufi a cikin dukiyar shi ga abin da zai cutar da ainihin makwabcin shi misali zan yi mana a ce makwabcinka yana da wani filin tsakar gida haka kaga kenan matan shi za su fito su sakata suwala kai kuma da ka zo sai ka fitar da daki sai ka hada dakin a jikin katangar sai kuma ka fitar da wundan da yake kai tsaye kana cikin dakin ana hangen matan shi ko kun fahimta dukiyarka ce amma an hana ka wannan tasarrufin kai tsaye an fahimta jama'a shi yasa asali akwai wata al'ada ta musulunci ce amma shi bature ba ruwan shi da ita a musulunci idan ka zo zaka yi gida idan gidanka ya kasance shine na farko wannan kana da yancin ka tafi sama koyaya ka so an fahimta amma in kai ne ka zo daga baya ko kuma bayan sun riga sun yi nasu gidajen na ƙasa sai kai ka zo zaka tafi sama to ana neman ka ainihin sanar da makwabta an fahimci wannan da kyau amma a tsarin bature yan regional and town planners yan kasubda da sauransu ko ba abin da ya shafe su Allah ya sa makwabcinka gidan kara zai yi kare wata kenan kai kuma kai hawa dari in ka kai musu abin da suke nema shine takaddun gidanka sun cika sharuda na approval sai su bada approval kawai ba abin da ya shafe su ba tunanin cewa meye dama meye hagu meye gabas meye yamma meye kudu meye arewa ba abin da ya dame su game da wannan an fahimta jama'a to kaga anan dukiyarka ce amma zaka cutar da wani ko to shari'ar musulunci shine Imam Malik da Imam Ahmad suke cewa an hana sai yake cewa fayajibu indahuma كف العذى عن الجاري بمنع إحداث الانتفاء المضر به dan haka yana wajaba su makwabta su ainihin wato kame daga cutar da makwabci ta hanyar yin wani abu wanda zai ainihin cutar da makwabcin walau kana almuntafi inma yantafi bi khas mulkihi da a ce ainihin shi wannan mai amfani zai amfana ne da dukiyar shi shi kadai ويجب عند إمام أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله وأعلى من هذا أن يصبر على أذى جاره معنى وانا أبن أن كيزي تشتد مقوب چنك مثالي جماعة زن يمانا أشي أتكير جد يكي أنم بطوري يقول لدونا قائد أتكير ولن ديكي أنقواتي تزمان متاني to ba za ka iya zuwa kai factory ba wato wata masana'anta to a kaddara sai ka zo za ka yi masana'anta kamar ta taba masana'anta kamar ta taba to tilirin taba da zai rinka fita makwabta za su rinka shaka sakamakon wannan shaka da za su yi shi bature ana shi tsari sai ce to abinda za a yi ka gina asibiti ko kuma ka rinka kai magunguna ko ka rinka bada wasu kuɗi zuwa ga ainihin makwabtar Imamu Ahmad yace kaga haka ko amma dai babban magana ita ce makwabci dai zai cutu to wajibi ne kada kai abin da zai cutar da shi manta da abin da zaka bashi misalin da zan iya tunawa wannan shine ku dubi NTC ta bako can wadda take ainihin muciya dukkan mu tashi muka yi muka ga gata nan an yi ta mu mutanen muciya da cikaji ta taso mu gaba mutanen cikin railway quarters kuma bututun tabar da ake yi tiririn yana fita yana sauka a kansu na san cewa tun muna yara akwai lokacin da tattakon taba da yake wucewa a cikin kwata da NTC suka yi sai da ya gurbata rijiyoyi na gefen muciya waɗanda suke wajen gefen babban titi sai a ɗibo ruwan rijiya sai ka ji shi yana ainihin wato warin taba sai a ɗibo sai ka ga yana maiƙo na maiƙon irin mai da suke zubarwa a wurin idan ka koma baya kuma shine akwai railway quarters akwai wani amini na da ya zauna a wurin Alhaji Adamu Bagale babban ma'aikacin railway ne akwai lokacin da ya samu ciwon kirji a 1980 yau shekara 32 ni na raka shi asibiti a Cameroon da muka tafi a lokacin da aka je aka duba sai aka wato tari yake yi da aka je aka bincika sai aka fitar da rahoto ga rahoto aka nuna cewa to ai kai mashayin taba ne yace wallahi tunda yake bai taba shan taba ba har likitan yace mishi kana dutti da zaka yi ƙarya yace bai taba shan taba ba abin ya daure wa likitan kai har ya fishi ya fita ya bamu guri can sai ya sake dawowa sai Alhaji Adamu sai yace amma akwai bututun taba akwai kamfanin tabako a bayan gidana yace kuma akalla shekara 25 ina wurin sai ya ce to kaji dan haka kirjin shi ya bayyana ba shi da bambanci da mai shan taba to amma in ka duba ta wani bangaren kuma ita wannan kamfani na NTC ko suna kawo gudunmawa suna ba mutanen muciya duk da yake I am sorry mutanen muciya ba su sani ba amma akwai gudunmawa da suke kawowa su waɗanda suke karbe sun sani ta wani bangare kuma wannan kamfani na tabako yana ba da taimakon kuɗi masu yawa na siyan magunguna ga asibitin nan da suke cewa Sa'idu Dange na railway wanda yana nan yana kallon filin sukuwa to yanzu abinda za ka ce ita hukumar tabako tana ganin to ta yadda tana cutarwa amma tana compensating tana biyan wani abu to bai halatta ba a shar'ance bai halatta ba a shar'ance an fahimta jama'a duk waɗannan abubuwan ya kamata ainihin mu san su to amma a hankali insha Allahu ta'ala mutane ana nan ana tafiya shine yana daga cikin fa'idar ana karatu din to sa'an nan sai malam yake cewa qala al-hasan ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى شيكو الحسن البصري بارك جاء وتفسر دي يجي باوي كوتة مقبتك شيني كوي كاميوا daga cutar da makwabci ba daga cikin kyautata makwabtaka ko kai ma ka rinka jure wani abin da makwabcinka yake maka shi ma kyautata makwabtaka ne juriya game da wani abin kai ma ka rinka jurewa kai ya zama kowane abu akai kuma sai ka ce to ai ba a kyautata maka ba to a jurewa game da wasu abubuwan na makwabta shi ma yana daga cikin haƙƙin da ake neman kai Allah ya sa kun fahimta kun ga da wannan fatawa ta Hasan al-Basri zamu iya fahimta cewa kamar yadda ake umarnin makwabci kai ya cutar da kai to kai kuma ana cewa ka jure in wani abu ya faru ka jure kai kuma ka rinka daurewa shi ma yana daga cikin kyautata makwabtaka Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan wannan sai mala yace al-mas'ala as-sabi'a fil amri ath-thalith mimma amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama المؤمنين في هذا الحديث وهو إكرام الضيف والمراد به والمراد إحسان ضيافته مسألة تاغب ودد دقاتكي أمرنين أكد النبي أتكين حديث نمبكو من تابشيني كيو تتاو باقو يلنغني دي كيو تتاو باقو إمبكو من تابا قسكي الله مريمن تتونا أكراتون دي قباتا ما تقاون دي كباسي أم ميمي تابا إن شاء الله تعالى الله مرحبا كنسل كيتي مكا zama ainihin ci gaba da asalin karatun mu na sahihu muslim a inda al-imamu muslim ibn al-hajjaj abu al-husayn yake cewa haddathana abu bakr ibn abi shayba haddathana abu al-ahwas an abi hasin an abi salih an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah manzo Allah yace wanda yadda da Allah da ranar lahira to kada ya cutar da makwabcin shi umman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa wanda yadda da Allah da ranar lahira to ya girmama bakon shi umman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyaskut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko kuma ya ja bakin shi shiru wannan hadisin dai irin ma'anar waccan hadisin yake dauke da shi وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره وأن حديث الإمام مسلم يروي توش قومي دا قومي إلي إيني دا وانشان دا موكرنتا سيدي چان ديشي فليكرم أي فلا يؤذي جاره kada ya cutar da makwabcin shi anan sai ya ce falyuhsin ila jarihi to ya kyautatawa ainihin makwabcin shi kusan karin ma'ana ne kar ka cutar da shi to ka kyautata mishi ina fata an gane qala wa haddathana zuhair ibn harb wa muhammad ibn abdullah ibn numair jami'a an ibn uyayna qala ibn numair haddathana sufyan an amr annahu sami'a nafi' ibn jubair yukhbiru an abi shuraih al-khuzai abu shuraih al-khuzai sahabi ne wanda muka yi ta ishara akan hadisin shi a baya yace annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wanda dai yayi imani da Allah da ranar lahira to ya kyautatawa makwabcin shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa wanda yayi imani da Allah da ranar lahira to ya mutunta bakon shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko kuma ya ja bakin shi yayi shiru duk waɗannan hadisai da muke karantowa jama'a yau kusan mako biyu ko mako uku suna ta bayani ne akan haƙoƙin makwabtaka ba dan komai ba saboda addinin musulunci shine addinin da ya kawo zaman lafiya da zaman lumana da kuma zama cikin natsuwa dan haka abu na farko shine ka fara samun natsuwa da kwanciyar hankali game da makwabcinka shi ma ya samu haka abu na biyu shine ya kyautata maka ka kyautata mishi abu na uku shine ka kare mishi sharri shi ma ya kare maka sharri abu na hudu ya zama
yadda bakin shi yake fadin alheri game da kai, ya zama kuma yana da farar zuciya game da kai. Waɗannan su ne karatuttukan da muka yi ta yi a cikin ainihin wato makonnin nan. Jama'ar musulmi, da wannan hikimar ce za ku gane abin da ya sa malaman hadisi tun da suka mayar da waɗannan littattafai-littafan da ake bi ana karantar da mutane su garuruka. Don duk lokacin da ya zama ana bi ana yi wa mutane wa'azozi irin wannan, ka gaya mini, mutanen nan waɗannan irin zuciya suke da ita taurariya wadda ba za su sauya ba? Ire-iren waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi ana iya samun mutane a kasuwa a ce ana karantar da su a ce an yi sallah azhar a miƙe a fada. A samu yanayi ma'aikatan gwamnati ranakun Asabar da Lahadi, ɗalibai da ke cikin tertiary institution, jami'o'i da makamantansu a je ana karantar da su. Ka gaya min yadda yake ba za a samu lumana ba. Saboda haka ma'anar musulunci shine addinin musulunci shi ya kawo zaman lafiya. Amma fa zaman lafiya da musulunci ya kawo ne a bisa ba za a keta dokar Allah ba. Don kar ai amfani da cewa musulunci shine addinin da ya kawo zaman lafiya, mutum ya zo ya yi tunanin misali a cikin anguwanni na makwabta zai zo ya kafa ainihin gidan giya, ko zai zo ya kafa gidan karuwai, ya ce to ai tunda an ce haƙƙin makwabtaka dole a kyale shi, a'a yanzu zai cutar da mutane, zai cutar da al'umma. To a irin wannan hali dole ne ainihin jama'a su nemi haƙƙinsu. Ina fata an gane. To sa'annan kuma dole ne, kamar yadda yake duk wanda ya karanta civil law ko ya karanta abin da jumillanci za a iya kiran shi law, wato dokoki, ya san cewa na daga cikin hanyoyin da ake kafa dokoki shine ana kafa dokoki ne daga addinai da al'adun mutanen da dokokin suka samu. Misali, a arewacin Najeriya idan za a kafa doka dole ne a tsaya a dubi addinin musulunci me yace game da kaza. A arewacin nan idan za a kafa doka sai a dubi mutanen da ke zaune a wannan wurin, waɗannan ƙabilu ne, Hausawa ne, waɗannan Fulani ne, waɗannan Nufawa ne, waɗannan Kaja ne. To in aka tashi za a yi dokokin waɗanda za su dace tare da al'adunsu. Shi yasa doka kwaya ɗaya za ta wahalar ta aiki a ƙasa irin wannan tamu in ba dokar Allah ba ce wanda yake ya san zuciyar kowa. Saboda duk wata doka da za a sa sai wani ya ji ta yi karo da al'adar shi ko ta yi karo da kaza. Amma in shari'ar Allah ce, kamar yadda ka dubi cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki, shari'o'i ba su zage suna sauka sosai ba sai da aka dawo Madina. Madina ga Kirista, ga Musulmi, ga Bayahude, ga Mushriki, ga Balarabe, ga waɗanda suke ba Laraba ba, ƙabilu iri-iri. Amma Ƙur'ani ya sauka ya iya zaunar da su lafiya. To sa'annan duk wanda yake rayuwa a wannan yankin na arewacin Najeriya zai ƙara daraja su Shehu Usmanu Danfodiyo, su kuma da suka ƙarrara cewa a rinka tara musulmi ana karantar da su waɗannan littattafai, Ƙur'ani, Bukhari da Muslim, ana fassarawa musulmi ba don komai ba, shi ne zai sa su samu ainihin kyakkyawan ilimi kuma kansu ya waye. Ka dubi tsohon gari irin garin Zaria ko garin Katsina ko garin Sokoto ko makamantan haka, abin da ya kai waɗannan garurukan kake ganin ba su da lalata da lalacewa irin waɗanda ake samu a garurukan da ake kiran su sabon gari, shine asalin waɗannan ayyukan da aka yi ta yi a shekaru 200 da suka gabata. A ce duk ranaku kaza, duk bayan sallar magariba, duk bayan sallar isha, duk bayan sallar asuba, sarkin gari shine malami, zai tara musulmi a babban masallacin Zaria ko a babban masallacin Kano yana wa'azantar da su. Zaka ga cewa koda dukkan su ba su zama malamai ba, amma za ka ga cewa suna da kokarin bin shari'a. Dan haka ka shiga cikin garin Zaria ka ga irin rayuwar mutuncin da ake, zaka ga babu irin ta a sabon gari. Ka shiga cikin garin Kano zaka ga irin rayuwar mutuncin da ake a cikin garin Kano, babu irin ta a sabon gari. Me yasa? Tarbiyya ce ta addinin musulunci wallahi, amma sai ake gafala kullun, sai ake nuna cewa musulunci ta'addanci ya kawo. Musulunci shine ya shimfidar da zaman lafiya da baiwa kowa haƙƙin shi. Yanzu karatun da muka yi a yau kaji irin yadda addinin musulunci yace a kula da haƙƙin kowa har da dabba. Kwari ne annabi daga cikin annabin Allah ya zauna jikin wata bishiya sai cinnaka ya zo ya cije shi. sai dibo kalanzir sai barbada waɗannan cinnaku gaba ɗaya sai kyatta ashana sai suka mutu gaba ɗaya suka kore nan take Allah ya mishi wahayi yace me yasa zaka azabtar da su da wuta kuma me yasa in ma azaba ce ba zaka azabtar da wanda ta yi maka ba zaka samu zuriyar gaba ɗaya ka halaka su wannan annabi ne haka Allah ya kwabe shi hadisi yana cikin ahadisul anbiya a cikin sahihul bukhari shin jama'an musulmi in ya zama kwaro kiyashi annabin Allah ya kashe shi ba ta hanyar da ta dace ba Allah ya kwabe shi addinin musulunci ne za a fassara shi da cewa addinin ta'addanci ne da yazo yana halatta zubar da jini saboda haka abubuwan da suke faruwa a yanzu a duniya gaba daya idan an yi kokarin fassara musulunci da su an yi zalunci domin mu ma in muka dubi abubuwan da suke faruwa a duniya yanzu sai mu koma mu fassara cewa addinin Annabi Isa ne ko addinin Christianity in muka yi haka mun yi zalunci atrocities the genocide kisan kare dangi da ainihin kashe mutane kisan kiyashi da kasar America ta rinka yi kasar America da Ingila da Faransa sun yi tabannin addinin Christianity shine official addinin su shine addinin da aka yadda da shi a tsarin gwamnati me yasa duk abin da kristoci suka yi na kasashen Ingila su governor Lugard da sauransu suka zo kasar nan suka kashe mana malamai suka kashe mana sarakuna suka rusa masallatai da makarantu suka kona alqur'ani suka kona littattafan musulunci me yasa musulmi ba sa danganta wannan abin zuwa ga Christianity sai dai a ce turawan mulkin mallaka to me yasa yau in larabawa sun yi abu ba za a ce larabawa ba in hausawa sun yi ba za a ce hausawa ba me yasa ba za a ce bare bari ba me yasa ba za a ce fulani ba me yasa sai a ce musulmi ma'ana kokarin agogawa addinin musulunci bakin fenti ne duk wannan gaba daya Allah yake cewa yuriduna li yutfi'u nurallah wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-mushrikuna wai ba komai bane so suke yi dai sai sun kashe hasken da Allah ya kunna Allah kuma bai yarda ba sai ya cika hasken shi Allahu akbar wa yamkuruna wa yamkurullah za su yi ta makirci Allah yana rusa makircin su yau mako biyu jama'a tashar BBC ta tona asiri ta hanyar wani soja ba musulmi bane an ware su an koyar da su yaya za su kashe musulmi yaya za su yi su ki addinin musulunci ya za su yi su kai hari kasar Makka da Madina su rusa Ka'aba ranar yaye dalibai ne fa ya miƙe ya ce gaskiya ba a yi wa musulmi adalci ba duk duniya a ce musulmi kadai za a horar da mu don mu je mu gallabe su me suka yi ba musulmi ba ne BBC a shafinsu na internet jama'a bayan da suka sa rubutun da muryar sai da suka kawo hoton shi suka sa ba musulmi ba ne ya miƙe jawabi ya ce ba a yi wa musulmi adalci ba me musulmi suka wannan laifi musulmi suka yi da suka cancanta a yi musu wannan abu kun ga duk wannan yana daga cikin kashe ainihin hasken Allah da suke so su yi me Makka ke musu me Madina ke musu an kai lokacin da limaman Makka fa gwamnatin Saudi Arabia ta hana su su tsine wa America har yanzu Makka da Madina limaman ba sa iya hawa kan minbari su ce ala la'anatullahi ala amrika wallahi ba sa iya faɗi har yanzu an hana su idan muka je aikin hajji jama'a akwai dawafi da muke karfe 3 na dare muke fitowa mu zo mu taru muna kewaye Ka'aba muna tsine wa America mu ne wa kafiran duniya addu'a ka zo ka gaggayyar musulmin duniya da suke bin mu amma wallahi wani dan Afghanistan dattijo wata rana mun gama da ya sure ni saboda murna ya saba ni a kafada nace mishi lafiya yace anta waladul baraka anta ibnul baraka kaza kaza sai yace ka wannan abin da kai shine abin da muke so a zo a tsaya akan minbarin ne ya nuna minbarin Ka'aba a zo a yace amma abin ya gagara yace gashi kuma kai ka gama za ka yi tafiya ka ba abin da aka yi maka so abin da muke cewa jama'a me musulmi suka yi da za a ki jinin su haka har a ce an samar da wata makaranta ta musamman wadda za a karantar da sojoji mun san cewa a shekarun baya na'am ana karantar da yara yan nursery ana karantar da yara yan primary kin manzon Allah kin addinin musulunci sai a tara yara suna cikin shan dadi, suna morewa, suna cin kaji, suna rawa, suna disco, sai kawai sai wani mutum ya fito da bakar fuska da bakakken kaya, ya rufe fuskar ya zo ya kashe diskon, ya rinka kifar da abincin, yana dukan yaran ya musu kacakaca, in ya musu kacakaca sai ya gudu, sai iyayen sai su tawo a guje lafiya lafiya, ai wani mutum ne kaza kaza, sai a ce to kun ga wannan mutumin, eh to shine Muhammadu. Wallahi alazim jama'a, wannan labarin da dadewa muke jin shi ko, sai ga wani professor ne da ya karantar da mu ba America, wallahi sai da ya gaya mana yace shi yana daga cikin waɗanda aka yi wa haka tun yana yaro, kuma yana faɗa mana wannan magana a lokacin ya ta yi mai shekara 52. Jama'ar musulmi, tsakani da Allah, menene musulunci ya haddaza a cancanta a yi mishi wannan? Idan wasu musulmi sun yi wani abu, shikenan sai a ce musulunci? Yanzu bama-bamai da ake bugawa, na'am musulmi suna buga bama-bamai, an samu kiristoci na bugawa, amma har yanzu bamu ji wata tasha daga cikin tashoshin rediyo ko tashoshin internet ko talabijin ta ce ainihin Christian terrorist ba, har yanzu bamu ji ba, amma sai dai mu ji an ce Islamic militant, Islamist kaza kaza, Islamic terrorist. Duk wannan yana daga cikin rashin adalci, duk wannan yana daga cikin rashin adalci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To bayan da ainihin malai ya gama kawo mana waɗannan hadisai, hadisin ainihin Abu Shuraih inda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, kamar yadda Imam Malik da Humaidi da Imam Ahmad dukkanin su sun ainihin fitar da shi. Sai yace babu bayani kauni taghyiril munkari min al-imani. Babin da ke bayani akan cewa sauya mugun abu to yana daga cikin imani. Kaga ana yin mugun abu ka sauya shi ko, to wannan aikin imani ne. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, haddathana Waqi'un an Sufyana wa hawwala sanad, haddathana Muhammad ibn al-Musanna, haddathana Muhammad ibn Ja'far, haddathana Shu'ba كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب, وهذا حديث أبو بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان, فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة, فقال قد ترك هذا, قد ترك ما هنالك, فقال أبو سعيد أما هذا أو أما هذا فقد قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبقلب فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi daga malamin shi mai suna Abu Bakar dan Abi Shayba, shi kuwa daga malamin shi mai suna Malam Waqi'u. Malam Waqi'u ya samu wannan hadisi ne daga nashi malamin Sa'idu. To Sa'idu anan ana nufin Sufyanu, afwan Sufyanu anan ana nufin Sufyanu Thauri, Sufyanu Thauri. Sai kuma Muslim ya sake kawo wani isnadi ya ce haka malamina mai suna Muhammad dan Musanna ya karantar da mu hadisi wanda ya samo daga malamin shi mai suna Muhammad dan Ja'far, wato gundar kenan, shi ko yace ya karbo daga malamin shi Shu'ba. Waɗannan malaman baki ɗayan su da Shu'ba da Sufyanu Thauri kilahuma an Qais ibn Muslim sun karbo wannan hadisi daga Qais dan Muslim, an Tariq ibn Shihab daga Tariq dan Shihab, Allah ya kara mishi yarda. To sai Muslim ya ce wa hadha hadithu Abi Bakr, wannan hadisin da zaka ji na kawo to riwaya Abu Bakr ibn Abi Shayba ce, ba riwaya Muhammad ibn al-Musanna ba, tunda dama ya samo hadisin ta hanyoyi biyu. To sai ya ce maka ya hada maka hanyoyin ne, amma lafazin da zai kawo nan na guda ɗaya ne. Qala ya ce shi wannan sahabi mai suna Tariq dan Shihab ya ce أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان, mutumin da ya fara ainihin wato yin hutuba kafin sallah a ranar Idi shine Marwan dan Hakam. Ku kiyaye sallar Juma'a ita ana fara yin hutuba ne sannan ayi sallah, to Idi kuma ana fara yin sallah ne sannan sai ayi hutuba. To a kasar Madina a Hijaz wanda ya fara kawo wannan sauyin shine Marwanu dan haka sai fara gabatar da ainihin wato huduba kafin sallah a kasar Sham kuma ku kiyaye Muawiya shi ya fara yin haka Muawiya shi ya fara sauya idi a fara yin huduba sannan ai idi to Marwanu dan hakam yayi wannan faqama ilayhi rajul sai wani mutum ya tashi ya tafi wurin shi faqala sai yace as-salatu qabla al-khutba ala gafata malam ko kuma ranka ya dade ana fara yin sallar idi ne sannan ai huduba faqala sai shi Marwanu yace qad turika ma hunalika wancan abin da ka sani tun an bar shi ai an yi sauyi faqala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri babban sahabi ne yana wurin sai yace amma haza kaga wannan mutum da ya gaya maka nasihan nan faqad qada ma alaihi yayi abin da yake akan shi ya sauke nauyin da ke kan shi ne ya fada maka gaskiya ya sauke nauyi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga mugun abu daga cikin ku falyughayyirhu biyadihi ya sauya shi da hannun shi fa in lam yastati' fa bi lisanihi idan ba zai iya sauya shi da hannun shi ba to ya sauya shi da harshen shi fa in lam yastati' fa bi qalbihi idan ba zai iya ba to ya sauya shi da zuciyar shi wa zalika adhafu al-iman sai dai kuma yin haka shine imani mafi rauni shine duk abin da kake da karfi akan shi kake da kuma karfin imani akan shi to kawai in kaga an fara zaka sa hannu ne ka hana to amma in ba zaka iya hanawa ba saboda me saboda baka da iko to sai kai bayani da baki idan da baki ba zaka iya ba fa sai ka kyamaci abin da zuci kuma ka koma kana tunanin wata hanya za a bullo wa wannan abin a tabbatar da cewa an daina yin shi to yin haka na karshe ko to shi yake nuna imanin ka yana da rauni don da kana da karfin imani a kai da ka zama mai ikon da zaka iya hana abin da hannu to daga wannan zaka gane ashe neman mulki yana daga cikin hanyoyin da in kayi da kyakkyawan manufa to zai taimake ka wajen ainihin samar da madaukakin imani da karfi kenan misali sarkin Zazzau Malam Jafaru dan Isyaku Allah ya gafarta mishi diba fadawa yake da la'asar irin haka ana kewaye zariya din nan idan ya ga wani munkari yanzu-yanzun nan zai hana idan ka ki hannuwa sai kwantar da kai ai maka bulala nan take ba inda zaka kai tsara duk duniya shine sarki kaga yana da iko me kake tunani idan malami yace zai yi haka a wannan lokacin misali malam na iya a lokacin yace zai aikata haka haka za ta yi ba za ta yi ba to yanzu malam na iya shi kuma sai wa'azi kenan ko kun fahimta to me kake tunani kai ba kai ne sarkin Zazzau ba kai ba kai ne babban malamin gari ba kai ma talaka ne daga cikin talaka sai kaga ana yin kaza wacce hanya zaka bi matakin farko sai ka kyamaci abu mataki na biyu sai kaga kana da ikon da zaka yi magana ma a saurare ka sai kai sai kaga magana ma an kai ba za a saurare ka ba to wane mataki zaka bi sai ka dauki matakin tafiya ka je ka gaya wa malami sai ka dauki matakin tafiya ka je ka gaya wa sarki to wannan halin da ka samu kanka shine annabi yake cewa to imanin ka yana nuna mafi rauni kenan za mu zo insha Allah ta'ala in an zo karatu na gaba za a karasa tattauna ainihin ma'ana da kuma ainihin bayanin waɗannan ainihin hadisai insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wani ya rubuta wata tambaya cewa to yanzu ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama ainihin aka samun mishi aiki wato mutum ne aka samun mishi aikin gwamnati ana biyan shi albashi amma baya zuwa wurin aikin menene hukuncin shi hukuncin shi yana cin haram haramun kuma da yake ci ita ce ta cin amana da kuma saba alkawari ba rashin zuwa aiki ba jama'a hatta zuwa lattin aiki ko tashi aiki sabanin ka'idar da aka rubuta maka ta aikin gwamnati haramun ce. Karka damu da cewa yo ai kai ma kudin da suke baka ai yan kadan ne, a'a, ai ran da aka neme ka za a baka aikin sai da aka nuna maka abin da za a baka. Ka yadda a bisa za ka rinka zuwa karfe 8 sai maka office, ba za ka tashi ba sai karfe 4. Ka amince akan duk wata za a baka 7,000 misali, sai ka dawo kana cewa to 7,000 da ake baka ma ai ba ta isa ka.